Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da asuba da fatan kun wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Babu Yakubu Makeri. Sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku yau Talata 2 ga watan Agustan shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Babu Yakubu da kanin labarai.
To, Baballa, shugabar majalisar wakilan Amurka Nancy Pelosi ta isa kasar Singapore a jiya Litinin domin fara wata ziyarar aiki ta wuni biyu a wani rangadi zuwa nahiyar Asiya da ake yadawa cewa za ta kammala shi a Taiwan. A jiya Litinin, kasar Rasha ta sanar da takunkumai akan wasu 'yan siyasar Birtaniya da dama da suka hada da jami'ai da kuma fitattun mutane bisa zargensu da taimakawa a ɓata sunan kasar. Kanan jam'iyya mai mulki a kasar Senegal da kuma jam'iyyun adawa, kowanninsu ya yi ikirarin samun nasara a jiya Litinin yayin da aka fitar da sakamakon wucin gadi na zaben 'yan majalisar dokoki a ranar Lahadi.
Kanin labaran kenan. Bayan labaran duniya kashi na farko, za ku ji cewa a Najeriya gwamnan jihar Bauchi ya zargi wasu jami'an tsaro da wasu masu rike da sarautun gargajiya da taimakawa masu garkuwa da mutane.
Mun sani akwai jaurate-jaurate masu littafi da wayansu masu sarauta da ake hada baki da su. Ku sani ba, mun san su kuma muna kallon su. Abin da yasa muke takatsantsan shine wayannan jami'an tsaro su ba su kawo hukunci sai sun kama.
Yayin da aka gudanar da bikin cika shekaru 62 da kafuwar rundunar sojojin Nijar, wasu 'yan fafutuka sun fara tsokaci kan halin da dakarun ke ciki.
Talakawa ku biya lango don mu ce a ba soji kayan aiki, sai wani ya zamna can cikin biro yana handaman kuɗi kuma kullum sahiya 'yan ta'adda suna nan suna kashe munin mutane.
Kamar kowace ranar Talata, yau ma muna tafa da shirin tsakan mai wuya da Aliyu Mustapha Sokko take gabatarwa. Amma kafin nan, sai ku yara zama ku sha labaran duniya kashi na farko.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Shugabar majalisar wakilan Amurka Nancy Pelosi ta isa kasar Singapore a jiya Litinin domin fara wata ziyarar aiki ta wuni biyu a wani rangadi zuwa nahiyar Asiya da ake yadawa cewa za ta kammala shi a Taiwan, batun da ya sa fadar White House ta sake jaddadawa Beijing cewa manufofin Amurka ba su canza ba. Kana ta yi kira ga shugabannin China kada su tada hankali da zai yi sanadin tsabin dangantakar manyan kasashen biyu. John Kirby, mai kula da yada labaran hukumar tsaro ta ƙasa, ya faɗa a jiya Litinin cewa fadar White House ba za ta iya tabbatar da ko Pelosi tana niyyar bijirewa China ta yada zango a Taiwan, amma kuma ya nana ta cewa a matsayinta ta shugabar majalisar wakilai ita ce ke da ikon yanke hukunci akan tafiye-tafiyenta. Babu wani dalili da zai sa Beijing ta alakanta wannan ziyara da dadaddiyar manufar Amurka zuwa wani tashin hankali ko kuma ta raba ta yi amfani da ita ta ƙara ƙaimin ayyukan sojinta a kusa ko kuma a cikin zirin na Taiwan, inji shi. Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken shi ma ya jaddada kalaman na Kirby, yana mai cewa Beijing tana sane da rawar da majalisar dokoki ke takawa a tsarin mulkin Amurka. A jiya Litinin, kasar Rasha ta sanar da takunkumai akan wasu 'yan siyasar Birtaniya da dama da suka hada da jami'ai da kuma fitattun mutane bisa zargensu da taimakawa ɓata sunan kasar. Ma'aikatar harkokin wajen Rasha ta ce za a haramta wa 'yan Birtaniya 39 shiga cikin kasar, adadin da zai karu akan wasu mutane 200 'yan kasar Birtaniya da Moscow ta haramta musu shiga cikinta. Mutanen na baya-baya dai sun hada ne da shugaban jam'iyyar Labour Keir Starmer da tsohon Prime Minister kasar David Cameron da Piers Morgan, mai gabatar da shirye-shiryen gidan talbijin. Gwamnatin Birtaniya ta kasance babbar mai mara wa Ukraine baya tun lokacin da Rasha ta kai mata mamaya a ƙarshen watan Fabrairu. Manyan 'yan siyasan Birtaniya da dama ne dai aka riga aka haramta musu shiga kasar Rasha. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jam'iyya mai mulki a kasar Senegal da jam'iyyun adawa, kowanninsu na ikirarin samun nasara a jiya Litinin yayin da aka fitar da sakamakon wucin gadi na zaben 'yan majalisa a ranar Lahadi. Tsohuwar Prime Minister kasar Aminata Ture, da ta jagoranci haɗakar jam'iyyu masu mulki, ta sanar a kan talabijin kasar cewa jam'iyyarsu ta lashe mazaɓu 30 a cikin 46. Ko shakka babu, wannan na tabbatar da mu ne ke da gagarumin rinjaye a majalisar dokoki, inji ta. Ture ta ce gamayyar jam'iyyun na shugaban kasa Macky Sall za ta ci gaba da rike rinjaye a majalisa. Ita ma babban jam'iyyar adawa ta faɗa a wata sanarwa a jiya Litinin cewa ta ba wa jam'iyya mai mulki kashi a mazaɓu da dama.
An jima kaɗan Baba Yakubu zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya, amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu daga Najeriya. Gwamnan jihar Bauchi Sanata Abdulkadir Bala Muhammad ya nuna yatsa kan wasu masu rike da sarautun gargajiya da wasu daga cikin jami'an tsaro da ke da haɗin baki don ba da mafaka ga 'yan ta'adda da kuma masu satar mutane don karɓar kuɗaɗen fansa. Gwamnan ya bayyana haka ne a garin Duguri a ci gaba da kai ziyarar jajantawa al'ummomi da aka kashe musu 'yan uwa da kuma waɗanda aka sace su. Daga Bauchi, Abdulhab Muhammad ya aiko mana da ƙarin bayani.
Diddiga na nuni da cewa ana samun yawaitar kashe-kashen mutane da kuma sace su da 'yan bindiga ke yi a sassan jihar, musamman a yankunan ƙananan hukumomin alkaleri ta Fawa, Kalewa da kuma Ningi. Da halin yanzu ke nuni da cewa a tsakanin watan Yuni da Yuli an kashe mutane fiye da 10 da kuma satar mutane 17 domin neman kuɗin fansa, wanda tuni wasu mutanen 'yan uwan nasu sun biya kuɗaɗen fansa domin karɓo su. A jawabinsa, gwamna Bala Abdulkadir ya bayyana alhini game da abubuwan da ke faruwa na bakin ciki a jihar, sannan ya ci gaba da cewa
abin da ya kawo mu ba abu ne mai daɗi ba. Abubuwa suna wakana, ana garkuwa da mutane a jihar Bauchi har ma izgilancin da rashin kunya ana zuwa ana jefa mana wasiƙa. Amma na sani abubuwan da suke faruwa, akwai gurɓata, akwai wake-wake a cikinmu, akwai wanda ake haɗa baki da su. Mun sani akwai jaurate-jaurate masu littafi da wayansu masu sarauta da ake haɗa baki da su. Kusani ba mun san su kuma muna kallon su. Abinda ya sa muke takatsantsan shi ne wayannan jami'an tsaro su ba su kawo hukunci sai sun kama. Amma yanzu na sa musu zimma dole ne mu kama. Ba za mu bar mutane shugabanni da aka ba su haƙƙin jagoranci na sarauta ko kowane iri ne su ajiye 'yan kwanta-kwanta a bayan duwatsun ba cikin sauranmu suna kai musu abinci ba. Shekaran jiya aka kawo min labari, akwai wanda suke nika dawa da gero suna kai wa 'yan kwanta-kwanta a bayan gari. Akwai jami'an tsaro ma da suka fara mika wuya su ma an haɗa baki da su. Ko ba haka ba ne? Saboda haka mun roƙi commissioner da burger commander a canja mana wayansu da suke nan.
Daga bisani kuma na ji ta bakin wasu daga cikin al'ummomin da aka kashe musu 'yan uwansu ko sace su.
Sunana Ahmad Usman Jarman Yalo, former councillor. Akwai wani dan uwana wanda ya sai da gidansa da 'ya'yansa sun kai 15 ya sai da gidan ya biya kuɗi. Kana sun koyi kana noma kawai sai ka ga mutane sun zo sun kewaye ka, dauke ka su kai ka jeje ajiye ka, sai iyayenku sun zo an ba su kuɗi.
Kamar ku a nan Duguri, menene zaka ce ya faru?
Abin da ya faru shine shi dai yana zaune da iyalansa da kuma yaransa da dabbobinsa, suka shigo da daddare suka harbe shi suka kashe shi kuma suka ebi sauran yaran.
Shugaban karamin hukumar Ningi Mahmuda Tabla ya ce masu satar mutanen sun ɗauke wani ɗan ƙabilar Ibo matarsa da jinjiri da kuma ƙaninsa, sai dai kuma daga baya sun sako matar da jinjirin nata.
Akwai zafin ciyawa an kidnapping mutum uku kwana uku da suka wuce, amma an zo mutum dogon ruwan an kama mutum daya. Wannan shi ne abin da yake faru. Matar da jinjirin yaron an ke su, shi kuma yaron shi ne suka rike shi suke demandin kuɗi 10 miliyan. Ba su kira komai tukun a kai ba, sai alaji alwan ɗan kasuwa da sun malata da dogon ruwa. Mun sa jami'an tsaro su je su kafin mu cikin jeji suka shiga, jejin nan ba karami ba ne.
Abdulwahab Muhammad, murya Amurka daga Bauchi a Najeriya.
A gaida Abdulhab Muhammad da wannan rahoton, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Baba Yakubu ya dawo da labaran duniya kashi na biyu.
Gwamna Andy Beshear ya faɗa a jiya Litinin cewa ambaliya da aka samu sakamakon ruwan sama kamar da bakin kwarya a gabashin jihar Kentucky ta hallaka akalla mutane 35 ciki har da yara 4, yayin da ake kashedi cewa akwai mummunan yanayi da ya tunkaro yankin. Bishar da ya ce yana sa ran adadin waɗanda suka mutun zai karu ya tabbatar da ƙarin mutuwar mutane biyar a bayanin halin da ake ciki a jiya da rana bayan wasu 30 da ya tabbatar da su da safiyar jiya Litinin. Hukumomi na ci gaba da aikin ceto mazauna yankin tare da ba dubban mutane abinci da matsugunai da ambaliya raba su da mahallansu. Hukumar hasashen yanayi ta ƙasa ta ce akwai ƙarin yayyafi da ruwan sama mai yawa da za a samu ya zuwa yau Talata. Ruwan saman ka iya kawo cikas ga aikin ceto da kuma tsamo mutane. Bishar da ya ayyana dokar ta ɓaci a makon da ya gabata ya faɗa a ƙarshen mako cewa ta yiwu hukumomi su ci gaba da aikin neman gawarwaki har zuwa mako guda yayin da rukunin ma'aikatan suka shiga yankunan karkara. A ƙarshe, a jiya Litinin babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi kashedi a wurin fara wani taron daƙile yaduwar makaman nukuliya cewa hadarin yawaitar makaman nukuliya na ƙaruwa yayin da yunkurin hana bazuwarsa yake yin rauni. A yau bil'adama ba sa fahimta kana ba su gane irin hadari da ke tattare da yaduwar makaman nukuliya, inji Antonio Guterres yana faɗa a wurin buɗe taron nan da ke sanya ido a kan yarjejeniyar daƙile yawaitar makaman nukuliya. Ya yi kashedi cewa ana kokawa a game da makaman nukuliya kama daga gabas da tsakiya zuwa yankin ruwan Koriya da ma mamayar da Rasha ta kaiwa Ukraine. Ya ce akwai kimanin makaman nukuliya 13 da ke hannun mutane a faɗin duniya. Guterres ya ce a ranar 6 ga wannan watan Agusta zai halarci bukin zagayowar ranar Hiroshima a ƙasar Japan, birnin da Amurka ta fara jefa makamin ƙare dangi na atomic shekaru 77 da suka gabata a ƙoƙarin kawo ƙarshen yakin.
A gaida Baba Yakub Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya Litinin 1 ga watan Agusta, rundunar sojojin jamhuriyar Nijar ta cika shekaru 62 da kafuwarta. Hukumomin kasar sun bayyana shirin ƙara yawan dakarun kasar daga 33 zuwa 50 kafin nan da shekarar 2025 a matsayin wani bangare na ƙarfafa matakan yaƙi da ƙungiyoyin ta'addancin da suka addabi yankin yammacin Afirka. Wakilin muryar Amurka a Yamai Sula Mumuni Barma ya aiko mana ƙarin bayani.
Da wani bikin musamman da ya gudana a barikin sojan da ake kira Kangamo da ke nan birnin Yamai ne aka yi shagulgulan tunawa da ranar zagayowar kafuwar rundunar sojojin Niger wato Forces Armées Nigériennes FANA a takaice. Wannan ya kasance wani lokacin bitar ayyukan da dakarun tsaron kasar suka gudanar a tsawon shekaru 62 da nufin ƙara jan ɗamara musamman a wannan lokaci na lalacewar sha'anin tsaro. Bayan da ya yi tunatarwa a kan dokar da ta kafa wannan runduna da kuma irin jan aikin da ta gudanar a tsawon shekaru 62, ministan tsaron ƙasa Alkasum Indatu ya bayyana shirin da hukumomi suka sa gaba da nufin tunkarar ƙalubalen da ke neman zama ruwan dare a ƙasashen yammacin Afirka. Ya ce a washegarin kafuwarta rundunar mayakan Nijar ta fara aiki ne da dakaru 818 kawai, cikinsu hafsoshi 6 da ƙananan hafsoshi 36 da kuratan sojoji 776, yayin da a yau ake da sojoji 33,000. Kuma a cewarsa, gwamnatin Nijar na hangen ƙara yawan waɗannan askarawa zuwa 50,000 kafin nan da shekarar 2025, watakila ma su kai 100,000 a shekarar 2030. Dukkan manyan kwamandojin soja sun hallara a wurin wannan biki na karrama dakarun tsaro, haka kuma an gayyato jama'a a wannan haɗuwa da a ɗaya ɓangare ta kasance wata dama ta gudanar da ayyukan da shan itace.
Nice Hajiya Fatima Madam Salai. Da soji yana wahala, babu kayan aiki. Ita yanzu alhamdulillah sun samu shugabanni masu iya yaki, kun suka samu kayan yaki suna yaka 'yan ta'adda. Alhamdulillah rabbil alamina. Yau da an ce ta'adda ga sunan inda suke, duk inda suke sojin Niger muna da jiragen sama suna gane su. Muna da sojawa na kasa ko ina suka shige suna gane su.
Abinda suka yi kasashen na Sahel, Allah ɗaya ga iya biya su. Tunda sojan Niger suna cikin waɗanda suka kare Sahel. sune Mali, suna na Niger, suna ga kama ma Burkina, suna ga kama ma Benin, suna ga kama ma Nigeria.
Ganin yadda sojojin Niger ke tsayin daka a kowace rana don tabbatar da tsaro a kasar da akasarin makwabtanta ke fama da kungiyoyin ta'addanci da na 'yan bindiga, yasa jami'an fafutukar da suka halarci bikin ranar ta rundunar sojoji irin su Isa Garba na turnon Lafash jan hankula akan maganar kyautata yanayin rayuwar illahirin jami'an tsaro.
Mu talakawa mu biya lanho don mu ce a ba soji soji kayan aiki, sai wani ya zamna can cikin biro yana handaman kuɗi kuma kullum sahiya ɗan ta'adda suna kashe mun mutane.
A jihohi ma an yi hidimomin tunawa da ranar zagayewar kafuwar rundunar ta Force Armée Nigérienne wacce yake ci gaba da samun jinjina saboda nasarorin da dakarunta ke samu. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Sule Mumuni Barma, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron matashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so, za a iya zuwa shafinmu na intanet a boahausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Saka mai wuya. Barkanku da wannan lokaci, barkanku da saduwar mu da ku a wani sabon shirin tsaka mai wuya. Yau muke kammala muhawara da muka yi makonni muna ji game da dambarwar siyasar jihar Kebbi, kuma yau ɗaya daga cikin manyan batutun da za mu taɓo shine me yasa ministan shari'a na Najeriya Abubakar Cika Malami da hadarinsa na tsayawa takarar gwamna ya taso sosai, amma kuma sai daga baya zo ya janye. Me yasa janye din ne? Wannan na daga cikin abubuwan da za mu ji a wannan kashi na ƙarshe na muhawara da Muhammadu Nasir shirya mana dangane da siyasar ta Kebbi tsakanin Sani Zauro da Abdullahi Lamba. To ga su kammala mu da wannan muhawara din.
Mutane da sun san ministan shari'a yana da ra'ayi da tsayawa takarar gwamna, kwatsam sai aka ji to ya jaye daga tsayawa na takarar din.
Ko bari mu hudama wannan da ka dauko, bari mu hudama wannan an ka tsayawa takarar gwamna. Shi minista da an ka ce za a tsaya takarar gwamna shi yanyuti. Daga baya JPAT ne ta kai baya kamata minista ya tsaya, sai ya kasance an ka gamma NUT da Allah shi jaya ma minista. An ka jaya ma minista, ya jaya ma minista cikin ruwan sanyi tsakanin minista da Nasir NUT. Ubangiji da iko da shi dan san tsakanin wasu sunkai sunka zai can a minista ya dawo da kai ne. Ba wanda ya anshe mai minista ya haika ya anshe mai takarkonna, wallahi shi minista da kai ne ce NUT tun da kai mimda nin roke ka an san mi ga kuɗi na mai san ma takarka. Shi kuma NUT washe da kadala ji wallahi shi minista shi ya biya mu NUT kuɗin takara na gwanna. Ana ce anshe mai an kai kaga ba anshe an kai ba. Shi to da APC jagga shi ya rike ta har ta tsayi shi minista. Shi yadda ya tsaye har ta tsayo jihar Kebbi da ta yadda ta Allah da iko da bai bashi gwanda ba. Mu muka taro mazafin muka taimu ta yadda don Allah don Allah bai mu lura gwanda mai nakami don Allah shi hankuri ana roƙo Allah Allah da iko ne shi bashi abin da ya gwanda. Allah da iko ne ya ba minista abin da ya gwanda. Abin da aka rage ya tsara shi dukan kashi ne suke inji Allah. Kuma da ya rike ministan ga fatanin mu da Allah duk abin da aka ji aka biya yi. Dalili. To kaga wannan ya kace an shi mai zaɗan sa an shi mai takar gona an ba yanki wannan ƙarya ce kuma wanda ya kada mudaci ne.
So yanzu kenan an yi takara ga shi minista. To Alhaji Abdullahi ya tambaya ka. Alhaji Abdullahi ya tambaya.
So a yi lokacin da aka yi zaɗan ƙananan hukumomi zaɗan da minista ya je hukuri a ya faɗa mana kuri'a nawa aka samu nawa kai kwana biyu aka yi mutane da mata da zartijai da matasa a cikin garin birnin Kaduna ke waye da suka ce ba a ɗaukan kuri'an nan sai an kira ya gudun kan a ji kunya cewa an faɗi zaben nan sai da aka gwada ƙarfi aka ɗauki akwatin aka mai ma 'yan sanda a faɗa mana inda aka zanna aka yi zaɓe tsakani da Allah aka cira su ina so isan ina da ina ne.
Ina so ka ji sauraron sabbe ne kuri'ar da anka ce an ji mazaɓar su minista an rike ta cewa kaka ce ruwado a mazaɓar minista ruwa guda ta ko biyu ko uku wannan mazaɓar da ka sani ta minista nan Kabiru Tanimu yake ka san Kabiru Tanimu
na san
ɗan jami'in PDP na Kabiru Tanimu kuma duk abin da ka tona ma minista asiri Kabiru Tanimu bai shirbe fa na ko bai shiga ne to tare da shi lawan da lawan nan da lawan saboda kaga duk wanda yake zai ci mu minista mutunci cikin mazaɓa su Kabiru Tanimu ƙarya shi kai wadanda ba su son Kabiru Tanimu ne sun ka ce zo bari fuka da minista don Kabiru Tanimu ya ji ciwo ruwa guda ka halin canza ɗan lawan wannan
nawa aka yi ana rike da akwati
ruwa nawa ka ce ba ruwa nawa guda ruwa nawa gare mu ruwa nawa gare mu
a gida mana mutum ko nawa aka samu
wannan muka samu wa abin da gare mu ko mu sha ko mu sha da gare mu babu inda ba ci da ba ko mu sha da ba babu inda ba ci da ba
sai yasa ba an kira ruwa sai an kai wuri ɗan sanda
saura za ka ji shin ruwan nan da aka kai wuri ɗan sanda ko ko doron huna
a to me ya hujja kai su
a can doron huna
za a yi zaka
ran da Allah da iko da ya san ka fa ina siyasa ka fa ina ne ran da Allah yayi ka tsakaninka da Allah ka taba ji an kashi mu zauro
kuriya nawa
duk siyasa da kai duk siyasa
da zauro muna da labari
to a faɗa min ko irin wanda anka ci mun mai rigin
kai da ke zauro kai gaba da kai ni yanzu kuri'an ya wuce dole ka tambaye ni
ba wanda ka rubuta sauran wani kai dai kun dai wanda ku dai hungi al'adu da ba mu yi abu ne na gaskiya minista wai ka minista ko gaje ka bi ana kai bale bale ga yanzu ga bale 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 ruwa te ko gaje ka bi
amma kamar da Abdullahi ya ce social media ta yi ta nuna cewa an kada minista a rohon shi amma kuma daga baya aka to aka ce ya ce zabe
to ka ba ka ni shi saurara ka ji baka taba ji an ci an kada Buhari ruwa dai ba baka taba ji haka nan ba ai ta inda kika da kada ta da hasali ga za a faga ai magana sai fa
a magana adalci muke wani adalci ake yi jama'a jihar Kabi
lokacin
da daya
an yi adalci an yi adalci an yi adalci
a wata mana ayyukan da kai na alheri
lokacin da kike da biyar
ai da alheri ke yi sa mutane
su Allah baka da makarantun nan kai ko da makarantun nan ya wuri kada bi alƙa da an ka makarantun ya wuri
ba mu da ƴan kwangila ya wuri ba mu da ƴan kwangila zuru an ba su kuke kitin kuke da wa'adin
to Alhaji Abdullahi kamar
aikin hanya da yin aikin makarantun ne sauran ayyuka aikin siyasa ne
zu Alhaji Abdullahi kamar yadda Alhaji Sani Zauro ya ce za su bi Aliru su bashi hakuri shi dawo kuma ya tabbata zai dawo to idan har Aliru an shi hakuri nasu ya dawo ku da kuka bi shi ko kuma kuka fara taya kafin shi kuma ku da a tare da shi ya za ku kalli wannan lamarin zai kasance
wallahi tallahi inda a ce tsarin aka yi na adalci kamar yadda ce muka abinda aka yi a Zamfara wallahi babu dalilin zai sa ai barin jam'iyya muka biyo don a cikin adalci don muna tsammanin shugaban kasa adali ne mai kamata gaskiya ne amma miyagun da ke kewaye da shi su suka bata tsariyar
kamar wani kogi yau alayyar ruwa kogi amma kogi yau alayyar ruwa kuma kogi yau alayyar kuma ashe da nun alayyar ruwa kuma ana ma'azin kuma Allah ya jaka
ne da kuɗi ana sayan delegate wanda kai ba da kuɗi ina so a faɗa min dokar Najeriya ya ba da izini a hito da kuɗi ana sayan delegate
kuka koya mana bibi bibi da koya mana to tibibi da kuma to an ko ta ko mu ka gano ya fasuwa ne ba kowani delegate abin da 5 million ko 15 an tafi bibi da koya mana ƴan wata banna da bibi da koya mana mu ko mu gani mu sai da muka saru kwala delegate mu je ka ku kun da shi ba mu ansa
a sai kuma ku ta ko ku da
a sai kuma ku ta ko ku da shi ko ku da shi
ko ka dauki na kware ko ka dauki mugu kudi za a baka
to
shari'a ya ba da dama ai amfani da kudi wurin zaben delegate
to kai me yasa ka kuma bibi lo an ka baka
a ka tabbayar ko wanda ya bani kwamo kowane ne ko dan wane ne ko dan wane a Najeriya
Audu Lamba baka taba yin tsari Audu Lamba baka taba yin tsari da hako ba Audu Lamba baka taba yin tsari da hako ba don a da inda to aka ce da hako yin tsari ba kai da sai India ce don kafin hako ya
ko ba sai India din kuma ka san akwai wanda haka wani sai ka kai kudi da Lamba ina so in sa kowane
Audu Lamba ta da kai muka siyasa ina da tsari da hako Audu Lamba ne ne
Allah zari
Allah ya kuma
Allah bai tafasa na sabu Allah Abdullahi ga alama dai har yanzu ta kaddama gaba ba cimma matsaya za a yi ba saboda kai Allah Abdullahi ba za ka yadda da abin da Allah Sani ke faɗa ba shi kuma Allah Sani ba zai yadda
da me yake faɗa da ake so in
yi ne magana siyasa ta muke ba magana mulki ba magana siyasa ne ce
magana siyasa
ne ba ko magana mulki in yayi gaba ya ba
ne bai magana
ni ina magana
ni wallahi bai magana mulki ba ni bai magana mulki ba
siyasa a shirye adalci
mu da mu shi da dalilin da kai kakka manta alherin mai gidanmu na zamu mai sai sai kuma zai koma ya tudi TV za ta ga da kwatin TV ga da kwatin TV ille kan zaman
wanda rafu ya yi nisa da kasa
Allah zani
a Allah ai bunda la kuma ana kada shi a dabi ciyon lala
ajibi ka sa
wanda rafu ne ana kada shi ga ruwa dabi ciyon lala
a bunda rafu ya yi nisa da kasa
wallahi diba da aka yi
wallahi amma nan sa kun yau da dai kun yi amfani da shi ya bakku har abada in Allah ya da zamu shiya na
idan Allah zaba ka bai ku Allah zaba
zamanin
adalci adalci insha Allah da albarka ne muna amsa jin mu kun ga yafi
to jama'a duka na Allah ya kama ƙarshen wannan muhawara da muka yi kwanaki muna ji ana yi game da batun siyasar Kebbi tun bayan da tsohon gwamnan jihar Kebbi din Adamu Aliru ya tattara nasa ya bar APC ya koma cikin PDP mutanen da kuka ji suna wannan gwamza ya din Alhaji Sani Zauro zannan Gwandu da kuma Abdullahi Lamba dan masaniya wuri abokan juna ne abokan siyasa ne kuma ba wannan ne haɗuwar su ta farko a wannan dandali na tsakamaiwa ba kamar da kuji in kuna bai da wannan tattaunawa din kuma ba ma sairan watakila wannan ce ta ƙarshe ma amma dai yanzu muna musu godiya da suka ɗauki lokaci suka yi mana duk wannan bayanai da muka sha a wannan kwanaki din muna kuma godiya sosai ga shi wakilin mu na jihohin Sokoto da Kebbi Muhammadu Nasir da ya haɗu kawunan su wuri guda aka yi wannan muhawara din a madadin su duka Aliyu Mustapha Sokoto ne a Washington jama'a assalamu alaikum
to madalla ga da Aliyu Mustapha Sokoto yanzu kuma sai labarai amma a takaice
to baban da a takaice shugabar majalisar wakilan Amurka Nancy Pelosi ta isa kasar Singapore a yayin litinin domin fara wata ziyarar aiki ta wuni biyu a wani rangadi zuwa nahiyar Asia da ake yadawa cewa za ta kammala shi a Taiwan batun da yasa fadar White House ta sake jaddadawa Beijing cewa manufofin Amurka ba su canza ba kana ta yi kira ga shugabannin China kada su tada hankali da zai yi sanadin tsabon dangantakar manyan kasashen biyu. John Kirby mai kula da yaɗa labaran hukumar tsaro ta ƙasa ya faɗa a jiya Litinin cewa fadar White House ba za ta iya tabbatar da ko Pelosi tana niyyar bijirewa China ta yaɗa zango a Taiwan amma kuma ya nana ta cewa a matsayinta ta shugabar majalisar wakilai ita ce ke da ikon yanke hukunci akan tafiye-tafiyenta. A jiya Litinin kasar Rasha ta sanar da takunkumai akan wasu 'yan siyasar Birtaniya da dama da suka haɗa da jama'ai da kuma fitattun mutane bisa zargensu da taimakawa ɓata sunan ƙasar. Ma'aikatar harkokin wajen Rasha ta ce za a haramta wa 'yan Birtaniya 39 shiga cikin ƙasar adadin da zai ƙaru akan wasu mutane 200 'yan ƙasar Birtaniya da Moscow ta haramta musu shiga cikinta. Mutanen na baya-baya dai sun haɗa ne da shugaban jam'iyyar Labour Keir Starmer da tsohon Prime Minister ƙasar David Cameron da Piers Morgan mai gabatar da shirye-shiryen gidan talabijin. A ƙarshe jam'iyya mai mulki a ƙasar Senegal da jam'iyyun adawa kowanninsu na ikirarin samun nasara a jiya Litinin yayin da aka fitar da sakamakon wucin gadi na zaɓen 'yan majalisa a ranar Lahadi. Tsohuwar Prime Minister kasar Aminata Ture da ta jagoranci haɗakar jam'iyyu masu mulki ta sanar a kan talabijin ƙasar cewa jam'iyyarsu ta lashe mazaɓu 30 a cikin 46. Ko shakka babu wannan na tabbatar da mu ne ke da gagarumin rinjaye a majalisar dokoki in ji ta.
To masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi da misalin karfe 8 agogon Najeriya Niger kamar da Chadi wato karfe 7 kenan agogon GMT da Ghana za ku ji mu da wani sabon shirin yanzu a madadin Baba Yakub Magyeri da ya taya ni gabatarwa sai kuma Jumbe Hamza da ya daidaita mana sauki kuma ya bada umarni da ma injiniyan mu ne yanzu Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku daga nan sashin Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC.